الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايانكا يوم وانا ما تاد مقعد أو أنما صلاتيني البركة عثمان بن عفان إنا بارا من دقيس واتا الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a safiyar yau Alhamis 26 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, 26-27 ko 27, wanda ya daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya, a wannan masallaci domin ci gaba da majalisin Alkur'ani mai girma da yake gudana a wannan wata mai albarka, inda muke tafe a cikin surar mu, suratul Kahf, wanda yau shine zama na 21 a cikin wannan sura, kuma insha Allah zama na ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka a wannan shekara. Sai fatan kuma Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa ganin shekaru na gaba. Jiya idan ba a manta ba, mun kwana a aya ta 76 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Kahf, inda muke tsaka da sauraron bayani da Allah madaukakin sarki yake bamu akan abin da ya faru tsakanin Annabi Musa alayhi salatu wassalam da Khidr alayhi salatu wassalam. Da haka yau insha Allah ta'ala za mu dora gwargwadon hali da muke fatan insha Allah mu tike karshen wannan kissa sai zamantu mun kwana akan ta insha Allah ta'ala. Malama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا صراط بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana abin da ya faru tsakanin Annabi Musa alayhi salatu wassalam da Khidr alayhi salatu wassalam na tafiya da suka yi a matsayin malami da kuma ɗalibinsa, tafiya da suka yi a kan matsayin Annabi Musa, annabin Allah madaukakin sarki, cikin mafiya darajar annabawa, ya je koyon ilimi, ya je ɗaukan darasi wanda yake a tattare da shiriya da gyaran rayuwa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da wannan bawa, da umarnin Allah madaukakin sarki da nuni da Allah ya mawa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-Hafiz ابن كثير رحمة الله عليه يخبر تعالى يقول تعالى مخبرا عنهما ألا مدوك كن سركينا بعد لا باري أكن أبن دي فهروس أكانون وأنن قدابيو إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين شي واسن شغ بدا تفيا باين وأنن يني قدابيو دي كسن شي أفركو ما أنا باين حادثة تفركو تفارو غاكما حادثة تبيو إتما تابي بايا bayan abin da ya faru na mafarin tafiya, cewa sun tafi sun hau jirgin ruwa. Khidr alayhi salatu wassalam ya aibata, ma'ana ya lahanta wannan jirgin ruwa da kuma tambayar da Annabi Musa, ko kuma koken da Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yi. Karo na farko. Karo na biyu, sun shiga gari, sun samu yara suna wasa. Khidr alayhi salatu wassalam ya nufaci yaro guda ɗaya, ya yi sanadiyar ƙarshen rayuwarsa. To nan gurin shine abun da ya faru na uku, bayan ya bashi uzuri kuma ya yanke wa kansa hukunci da kansa, qala la, ya bashi hukuncin cewa duk idan yanzu kuma daga wannan ka yanke min wani hukunci, to khalas yanzu kuma bazan yi fushi ba. Shi da kansa ma ya ambata wa kansa hukuncin da za a yanke masa. To kuma Khidr alayhi salatu wassalam ya karbi uzurin Annabi Musa alayhi salatu wassalam, sai zamanto sun ci gaba da tafiya. Malan yace hatta idza ataya ahla qarya, rawa ibn jarir an ibn sirin annaha al-aylat. Malan yace ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi ya rawaito cewa wai sunan wannan al-qarya da suka isa zuwa gare ta shine al-ayla, وفي الحديث إذا أتيا أهل قرية اللئام أي بخلاء ما ليك من حديث دا يكي تكم بياني أكن مغنر دا هو رواية أبي بن كعب رضي الله عنه لتكي تازو أجكم بخاري أو راري دا بند بند كم أجكم مسلم تصور للتتفى نجيوة sin isa izuwa ga wannan alƙarya wannan ahalin alƙarya mutane ne la'imai mutane ne masu rowa masu kankamo ƙwarai da gaske fa abaw an yudai fa istata'ama hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayifuhuma har sai da suka isa wannan alƙarya sai suka nemi ahalin wannan alƙarya da cewa su ci da su a matsayin su na matafiya guzuri yanzu kuma ya yanke musu ba su da abin da yanzu za su nima na abincin da suke bukata a matsayin su na ɗan adam da haka da suka isa wannan alƙarya din sai suke ganin to mun iso gari yanzu kuma bari mu nemi agaji tunda guzurin mu ya yanke mana a gurin ahalin wannan gari na cewa su ci da mu a matsayin mu na baki shi dama baku ai yana da haƙƙin a karrama shi a karbe shi koda kuwa ba a san daga inda yake ba a addinin musulunci kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko yana da haƙƙin a ci da shi na tsawon kwana uku idan ya iso izuwa gari da haka yanzu suna da haƙƙi na cewa ahalin wannan gari su ciyar da su su ba su na daga abin da za su ci da haka sai suka roƙa suka nema daga gare su na cewa su ba su abin da za su ci to amma kuma sai dai kash fa abau an yudayifuhuma sai suka yi ememe suka ki su ba su abin da suke bukata din nan na abinci abinda suka nema daga gare su sai suka kissu ba su shi yasa sai mu hada da wacce riwaya ta Ubay ibn Ka'ab sai nuna asalin maruwata ne domin bako in ya zo maka ko bai roka ba za ka yi me za ka bashi to amma kuma gashi ya roka kuma amma duk da haka ka kika bashi shi yasa hadisin yace li'am mutane ne waɗanda suke la'imai saboda tsananin yanda suka kai a rowa su shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya wasafta su da wannan a wata riwayar yace li'aman fatafa fil majalisi ba ma kadai wai mutum ɗaya suka tambaya ba a'a sun bi ma majalisai wurare suna neman cewa su ba su abinci a matsayin su na baki amma basu ba su ba tunda ba a ba su ba sai su yi me sai su tattara ƴan komatsan su su nufaci kuma barin garin nan su tafi wani garin da yake gaba suna hanyar fita daga wannan gari a cikin garin ne ko a bayan garin ne alqur'ani bi hakaita mana haqiqanin a ina bane ba فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه سنفاتي barin wannan gari sai suka samu wani garu ko sai suka hadu da wani garu ko wata katanga ko wani gini yana gab da ya fadi يريد ان ينقض فاقامه sai shi wa kenan khadir alaihi salatu wassalam sai gyara wannan gini wanda yake gab da faduwa ko yake gab da rushewa ko yake gab da zubewa to a daidai wannan mas'alar فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام يريد ان ينقض tana daga cikin masalolin da malamai suke tattaunawa masu tafsiri a daidai wannan gabar domin Allah madaukakin sarki ya ce yuridu yayi magana da damiri ko kuma siga wadda take tana iya dacewa da wanda yake mai hankali ne yayi nufin ya fadi to ya akai kuma aka jingina ma wa wannan katanga ko wannan garu cewa tana nufin ta fadi bayan ita ba mai rai bace ba to cikin tattaunawar da malamai suke yi da fassarorin da malamai suke ba ma wannan mahalli akwai waɗanda suke ganin cewa an yi amfani da lafazin yuridu ne majazan ba hakikatan ba ma'ana ba ana nufin shi karan kansa garun bane ba yayin nufi din ya nufaci faduwa domin shi ba mai rai bane ba sai suke ganin an yi amfani ne da ma'anar kalmar amma ta fuskar aro da za ta ba wa mai sauraro sakon da zai fahimci ga abin da ake nufi a daidai wannan mahallin dan haka sai ya zama na suke cewa cewa kaman majazan aka aru wannan kalma aka sanya ta a wannan guri cikin malamai da suka tafi akan wannan akwai Imam al-Qurtubi akwai Ibn Juzay akwai al-Baghawi al-Wahidi a cikin tafsirin sa duk sun tafi akan cewa yuridu a nan gurin an aru kalman ne aka yi amfani da ita ba amma ba mahallin ta bane ba sa'ilin da wasu sashin na malaman tafsiri suka ce yuridu din nan eh haqiqatan ana nufin yuridu din shi ga garun karan kansa ya nufaci faduwa suka ce saboda a yaren larabci yana kasancewa ana iya yin amfani da irin waɗannan abubuwan da ba mai rai bane ba yake yin su saboda a nuna haƙiƙanin abin da ko hoton da inda mai rai ne zai yi shiga abin da zai faru da shi to da haka sai a sanya wannan kalmar domin da ya zamanto ya fito fili shine irin maganar da ابن تيمية رحمة الله عليه يتي لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور يتي الإرادة نفاتر أبو نير أبو كي ينقر ذاتي أبو أنا تسني وأن اللفظيني أقول واندني يتي دري واند إن يتاش ينادى فيلن متن قو وننسى هل يتن ألا مدوك كنسكي وأن دسكي دا فيلن يتي وهو ميل الحي وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد يتي حرمة a waɗanda suke ba su da wannan feeling ba su da rai da dan adam ka iya ganin motsin wannan halittu yace su ma za a iya musu amfani da haka yace huwa min mashhurin lugha wannan abu ne wanda yake shahararre ne a yaren larabci cewa suna yin haka din yace yuqalu hadha saqafu yuridu an yaqa za a iya daga ido idan an ga rumfa tana so ta fado sai a ce wannan rumfar tana so ta fado ko tana nufin ta fado shin ana nufin cewa irin jin dan adam ne sai dan cewa ita ma ganin da aka yi a tattare da yanayinta tana gabda wannan abun ya auku da ita dan haka malam sai amfani yake cewa wannan yana daga cikin irin abin da yake a yaren larabci ana iya yin magana akan sa yayin da al-allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan ya ƙara kawo wata fuskar wadda take ta dace da ta zamanto amsa ne akan fadin yuridu an yanqadha fa aqama yace la mani'a min hamlihi ala al-irada al-haqiqiyyah al-ma'rufa babu lafi idan an dauki wannan kalma ta yuridu ana ganinta a matsayin cewa irada wadda take haqiqani fahimtar da dan adam yake yi mawa irada to irin ta suke yi wannan yace li anna allaha ya'lamu lil jamadati ma la na'lamu saboda Allah madaukakin sarki yana da sani akan abinda suke jamadat daskararrun abubuwa da ba ma ganin numfashin su da rayuwar su da motsin su ya san abinda mu ba mu sani ba akan su da haka tunda Allah ya ce tana nufin ta fado haka din mu dauke shi a tana nufin ta fado domin shine yafi kowa sanin halittun sa yace kama qala ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah yace babu wani abu kakkab wanda yake baya tasbihi ga Allah madaukakin sarki sai dai ku ba ku fahimtar wannan tasbihi to tunda Allah ya bada wannan labarin ya bada wannan tabbacin wa qawluhu alhaq magana ta gaskiya ce to sai mu dauka yuridu eh da gaske yana nufi wannan garu yana da irada irin tasa to amma ya take Allah madaukakin sarki shi ya barma wa kansa sani mala aka mana misalai daban-daban na irin wanda zasu gaskata mana haka zasu karfafa mana haka yace kalli yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa akan dutsen Uhud jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna dutse ne wanda muke san sa yake san mu ya zai a gane san jamadat Allah madaukakin sarki shi ya barwa kansa sani irin yadda wannan kututturan dabino da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yin hudba akan sa lokacin da aka manzo Allah minbari ya bari akan wannan sahabbai Allah madaukakin sarki ya ji yadda su koke na wannan me kututturan dabino na ke wadda ya da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bari yin hudu ba akan sa to dan haka sai mu dauka yuridu haqiqatan ce ba majazin ba cewa Allah yana nufin wannan wannan katanga din za ta fadi ko ta nufaci ta fadi bisa abin da yake shi ya barwa kansa sani na irin irada ma'ana dama da ya ba ma wa jamadat wanda shi ya barwa kansa sani sannan shi kuma wannan bawa Khadir alaihi salatu wassalam ta iya yiwuwa Allah ya sanar da shi ta iya yiwuwa kuma ganin zahirin da kowa daga cikin mutane ga magari zai iya yi na ga katanga ko ga garu yana dab da fadi ai duk mai ido mai hankali in ya katanga tana dab da faduwa zai iya mai ganewa idan a zahiri ya bayyana amma kuma idan a zahiri bai bayyana ba irin abin da yake faruwa na rauni na gini a cikin sa wanda watakila kai tsaye ba za a iya gane alamun cewa ga gini zai fadi ba ta ciki ya riga da ya samu rauni sai Allah madaukakin sarki ya nufi faduwar sa lokaci guda kuma yana faruwa ko a haka a yau da gobe ba alama ba kaza amma ta ciki an samu rauni lokaci guda Allah ya ka faduwar sa sai ya fadi to in a zahiri ne sai mu ce Annabi Musa alaihi salatu wassalam da Khadir sun ga zahiri in kuma na ciki ne to dama shi yana yin abubuwan sa ne cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ya ilmantar da shi da haka fa wajada fiha jidara sai suka sami wani garu a cikin wannan gari ko a bayan gari ko a gab da barin wannan gari yuridu an yanqadha fa aqamahu yana gab da ya fadi amma sai mai Khadir alaihi salatu wassalam ya tayar da wannan gini yayin ya tayar da shi cikin abubuwan da malamai suke tattaunawa a gurin wannan ma'ana wasu suka ce rushe shi yayin ya sake sabuwar katanga wasu suka ce a'a tallafat ta yayi ya gyara ta, wasu suka ce shafa ta ma yayi, har akwai riwayar da rawin hadisin yake cewa haka ya shafe ta daga ƙasa zuwa sama sai wannan katanga ta miƙe cikin ikon Allah madaukakin sarki da izinin sa. Da haka dai Allah madaukakin sarki ya ce mana yuridu an yanqadha fa aqamahu ay faraddahu ila halati istiqamati, kamar yadda malamin yace sai ya maida shi zuwa ga yanayi na tsayawa kyam. Wa qad taqaddama fil hadisi annahu raddahu bi yadihi, malamin yace a cikin riwayoyin da ya kawo mana akwai riwaya da take nuna cewa da hannunsa ya gyara zaman sa. Wa da'amahu hatta radda maydahu, ya karfafu wannan ginin har sai da yayi ya gyara wannan karkacewa da wannan gini ne wanda take gab da faduwa. Wa hadha khariqun fa inda zalika qala Musa lahu, imani yace to wannan kuma abu ne wanda yake ya saba ma yanayin da watakila mutumin da ya shiga irin wannan gari aka yi mishi wannan mu'amala zai iya aikatawa, domin dabi'a ta dan adam yakan samu karsashi da kwarin gwiwar nan da nan idan an yi mishi alkhairi yayi kokarin mi kamanta alkhairi, amma an aka yi maka abin da yake ba alkhairi ba sharri, to kuma anan gurin sai ka gane ba kowa bane ba yake iya ci kuma ya maida abin da yake alkhairi. Daka shi sa malamin yace wa hadha khariqun, abin da yayi din nan wani abu ne wanda yake na daban ya saba ma wayan da aka saba ganin dabi'a ta dan adam ta ka yau da gobe sai wanda Allah ya zaba. Ko kuma a'a idan an dauki wacce riwayar ta nan da nan ya shafa ginin kuma ya miƙe katangar nan garun nan ya dawo ya tsaya kyam, to shi ma wannan me khariqun ne, abu ne wanda yake ya saba mawa abin da aka saba gani yau da gobe, to yana aikata haka. Sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace qala law shi'ta latakhadhta alaihi ajra, Allah ya ba mu labari yace annabi Musa alaihi salatu wassalam sai yace inda ka ga dama to kuwa da ka karbi lada a bisa wannan aiki da kai. Kun ga yanda kuma yanzu yayi me dabara gurin yi mishi magana, bai irin waccan ba na cewa ya zaka huda jirgin ruwa saboda ahalin tasnisi, bai irin na nabi ba lokacin da ya kashe yaran nan kai tsaye yace aqatalta nafsan zakiyatan, kai tsaye ne faci me inkarin wannan aikin, to tunda ya san akan alƙawarin da suke an yi na daya an daga maka kafa ka ce mantuwa kai, an yi na biyu shi ma da kai an ce maka ba na gaya maka ba cewa kaza dama ba za ka iya hakuri da ni ba, sai yanke wa kansa hukunci saboda tsananin yadda da laifinsa da yayi. To yanzu ina tsoron in furta kai sai da haka barin dan bi ta yanayi na me na tausasa harshe, ina ma in ka ga dama da ka karbi lada akan haka. Kun ga ba inkarin aikinsa yayi ba, amma yana nufin inda ka su wannan hidima da kai musu to da zaka karbi lada a madadinta. Qissar yanda tazo a cikin hadisin Ubay bin Ka'ab manzo sallallahu alaihi wasallam yace qala lahu Musa qaumun atainahum falam yudayifuna, wadannan ahalin gari wadannan mutanen gari mutane ne da muka zo musu kuma basu karbi bakuncin mu ba, basu yi mana karamcin da bako yake bukatar ayi masa ba. Walam yut'imuna, kamar yadda basu ba mu abinci ba. Law shi talattakhta alayhi ajra, inda kaga dama kaga da sai ka karbi ladan wannan hidima da ka musu kun ga mun samu guzuri kenan ko. A wata riwayar yace ajran nakuluhu, ka karbi wani lada da zasu baka ko madadin wannan hidima da kai musu sai ya zamanto mun samu wani abu wanda zamu riƙa a matsayin abincin da zamu siya ko abin da zamu yi hidiman mu da shi. To yanzu kan kun san tunda an kwana akan sharadi, an ji Hausawa sun ciwo baki shi ke yanka wuya, dama shi ya ce qad balagta minni uzra, ka kai iya makurar uzurin da zaka bani yanzu kan idan na ƙara tambaya ko na ƙara tankawa ko neman ba'asi to kuma yanzu a sallame ni. Da haka sai ya ce mishi hadha firaqu baini wa bainika, to yanzu kuma an zo geji wannan shine tsakanina da kai, kowa daga nan gurin kuma ya kama gabansa. Abinda ka furta dama na cewa in yi maka hukunci a kansa to yanzu kuma ga shi nan ka ƙara nanatawa, don haka wannan hukunci zai hau kanka. Malam ya ce aili annaka sharatta inda qatlil ghulami annaka in sa'altani an shay'in ba'daha fala tusahibni fa huwa firaqu baini wa bainaka, yace lokacin da na kashe wannan yaro kai mun magana kai da kanka ka sanya mawa kanka sharadin cewa idan na sake tambayan ka sake tambaya ta wani abu to in sallame ka, to kuma yanzu gashi ka sake aikata wannan abun da haka zan sallame ka. Magana ta kare, amma cikin karamcin sa sai ce sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, zan baka labari, zan baka fassara, zan fayyace maka dalilin da yasa na aikata wannan al'amuran nan da ka kasa yin hakuri har sai da ka tambaye ni akan su. In gwanda ai karamci ne ya mai. In kai laifi daidai ake da in an ce maka wajarat ba kuma wani ƙarin haske da za a yi maka tunda ka kasa hakuri, kai gajan hakuri ka saurari bayanin. Amma saboda karamin sa sai ce to yanzu zan cika karamcin zamantakewata da kai. Zan baka bayanin dalilan da suka sa na aikata waɗannan abubuwa da kake ganin su a zahiri abubuwa ne na inkari, abubuwa ne ma na tsoratarwa, abubuwa ne da akwai alamomin tambaya akai. Yanzu zan yi maka bayani. Menene amsar da ya bashi?
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
Malam ya ce hadha tafsiru ma ashkala amruhu ala Musa, wannan shine bayani, shine fassarar abinda lamarin sa ya zamanto ya cuɗe ma wa annabi Musa alayhi salatu wassalam, ya kasa gane me ake nufi da shi al'amari wanda a zahirin sa inkari ne amma kuma gashi bawan Allah nagartacce yana aikatawa. Wa ma kana ankara zahiruhu wa qad azhara Allah lil qadr dhalika. Malam ya ce cikin abinda a zahiri abun kyamata ne, abun ayi inkarin sa ne, abun a ga dan me isa aka aikata abu, abubuwa ne na kyama. Amma Allah madaukakin sarki ya haska, ya kimsa, ya sanar da Qadir alayhi salatu wassalam akan me, ala hikmatin batina, akan wata hikima wanda take koyayya da shi kadai Allah madaukakin sarki ya bar wa kansa sani, sai kuma ya zabi Qadir alayhi salatu wassalam ya sanar da shi wannan hikima. Fa qala, sai Allah madaukakin sarki yake ci gaba da bamu labarin menene abin da Qadir ya ce, inna safinata innama kharaqtuha li'aibaha, ita wannan jirgin ruwa abin da yasa ka ga na hudata ne dan in aibanta ta, dan in samar da wata illa a tare da ita, dan in samar da wata nakasa a tare da ita. Saboda me? Li'annahum kanu yamurruna biha ala malikin min adh-dhalama, saboda za su wuce da wannan jirgin ruwa din a cikin gari ko a yanayin gari ko a gabar garin wani sarki wanda yake azzalimi ne. Ya khudhu kull safinatin ghasba, yana kwatar duk wani jirgin ruwa wanda yake me kyawu, kwata ta gaske, in ya karba shikenan ruwa ta sha. To me yasa na lalata ta ko na sanya wannan aibu a tare da ita? Saboda ya zamanto idan ya ga wannan jirgin ruwa akwai aibu a tare da ita, ko zai damu da ita ba zai karbe ta ba. Malam yace fa aradtu an a'ibaha, sai ma'ana shi Qadir yake cewa sai na nufaci in aibanta wannan jirgin ruwa din, li aruddahu anha li aibaha, saboda in kubutar da ko in hana in komar da wannan sarkin akan ya karbe ta saboda aibin da yake tare da ita. Fa yantafi'u biha ashabuha almasakin alladhina lam yakul lahum shay'un yantafi'una bihi ghayraha. Malam yace saboda ya zamanto cewa yayi kokarin ya cetar ya kubutar da wannan jirgin ruwan ga waɗannan miskinai wanda ba su da wata hanya ta samun abin da za su yi amfani da shi na rayuwarsu na yau da gobe sai wannan jirgin ruwa din. Da haka barin yi abin da zai sa wannan jirgin ruwa ya zamanto ya kubuta. Wa qad qila innahum aitam, malam yace an ce waɗannan miskinai wai marayu ne. وروي عن ابن جرير عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك الملك هودد بن هودد. ما لن يتشي أن رويتو دقا وانا سند ديكا وشي وويسونا وانا سركي شيني هودد بن مودد معنى هودد دم بودد كينا. وقد تقدم أيضا في رواية البخاري ما لن يتشي يا قبات أجكمي رواية الإمام البخاري وهو مذكور في التوراة في ذرية العيس بن إسحاق وهو من ملوك المنصوص عليهم في التوراة. يتي أن بعد العبارة شيوة yana daga cikin zuriyar Al-Ais bin Ishaq, kuma yana daga cikin shugabanni ko jagorori ko masu mulki wanda aka ambata labarinsu a cikin At-Taura, yace wallahu a'lam, Allah madaukakin sarki shine mafi sani. To a cikin wannan aya, iya wannan bayanin shine abin da mallan ya kawo mana wanda yake da alaka da bayanin da yayi a ƙarƙashin wannan ayata, wa ammas safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يند رواية تزو تا أبي بن كعب رضي الله عنه يتي وجد معابر صغار تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا العبد الصالح. قلنا لسعيد بن جبير قدر قال نعم لا نحمله بأجر فقرأوها وتد فيها وتد. ونندمني بيانا سأجيع نتشوى لوكة ديجيزي هو النم za su hau wannan jirgin ruwa, waɗannan ma'abuta jirgin ruwa sun gane shi, suka ce wannan bawan Allah nagartacce shi ne wane, sannan suka ɗauke shi ba tare da cewa sun karɓi kuɗi daga gare su a madadin wannan ɗauka da suka yi musu a cikin wannan jirgin ruwa ba. To kuma a cikin nufatar da ya yi na ya kuɓutar da wannan jirgin ruwa, sai yake faɗa ma wa Annabi Musa alayhi salatu wassalam cewa wa kana wara'ahum malikun, kafin su a bayan su akwai wani sarki. To sai malamai suka ce in ka kalli abun a haka, su gashi suna tafiya kuma an ce a bayan su akwai wani sarki wanda yake kwace jirgin ruwa, duk jirgin ruwan da yake kyakkyawa, to me yasa ya aibata wannan jirgin ruwa nasu ya illata shi bayan sarkin yana bayan su, su kuma gaba suka ce. To malamai akan amfani da wannan kalma da Allah madaukakin sarki ya sanya a daidai wannan gurbi, wasu suka ce wara'ahum, ai ana nufin wai amamahum, a gabansu. Bayan a yaren larabci an ce wara, ana nufin abin da ne yake yana bi bayan mutum, ma'ana yana bayan sa, kai kana gaba abu yana bin ka a baya. Kuma da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi a haka, kamar Al-Wahidi har ma ya nasabta magana izuwa cewa ra'ayi ne na aktsarul mufassirin, Imam Al-Baghawi, Al-Bighai a cikin tafsirin sa Nazm ad-Duradi sun tafi akan wannan ra'ayin cewa ai amamahum wara'ahum, ai ana nufin amamahum. Malam har ya kawo magana wadda aka jingina ta kumce ana kan cewa daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu take, na cewa ma akwai qira'at da ake karantawa wara'ahum ai amamahum, an hakaito ta daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Sa'ilin da nau'i na malamai na biyu suka ce a'a, wara'ahum mu za mu dauke ta asalin yanda take a yaren larabci, tana nufin dai kafin su. Sai ya zamanto abinda za a ba wa abin mafuta da shi shine in sun je sun kai waɗannan yanda muka karanta yanzu a cikin wannan hadisin, cewa suna ɗaukar mutane daga gabar teku wannan gari su kai su zuwa waccan gabar teku. To in sun kai su waɗannan fasinjojin da suka iba yanzu, in sun dawo a hanyar su ta komowa, za su haɗu da wannan gari din da wannan sarki yake aikata wannan. Dan haka wara'ahum, sun riga sun wuce garin yana bayan su, yanzu in sun je sun dawo za su ci karo da wannan garin. Shi yasa sai Khadir alaihi salatu wassalam yayi musu haka cikin maganganu masu kyawu. Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Bada'iul Fawaid yayi kokarin ya hade mana maganganun ko ra'ayyukan guda biyu, yace wa amma qawluhu wa kana wara'ahum malikun fa in sahhat qira'atu wa kana amamahum malik, yace riwayar ko fassarar ko ra'ayin cewa wa kana wara'ahum malik, in har ta tabbata akwai wannan qira'a da aka hakaito daga Abdullah ibn Abbas na cewa wa kana amamahum ayyana nufin a gaba, yace falaha ma'na la yunaqidu alqira'a al'amma, to wannan yana da ma'ana wadda ba ta cin karo da wannan qira'a wadda take amma, wacce ce qira'a amma din shine wa kana wara'ahum, domin ita aka sani ita ce galibin malamai masu karanta alqur'ani suka rawaito. Wa huwa anna almalika kana khalfa zuhurihim, mala yace sai ya zamanto shi wannan sarki yana mi a bayan su, wa kana marji'uhum alayhi fa huwa wara'ahum fi dhahabihim, sai zamanto za su juyu ne in sun dawo za su same shi akan hanya, amma lokacin da abin ya faru, lokacin da ake maganar yana ina, yana bayan su ne, wa amamahum fi marji'ihim, sannan kuma idan sun dawo yana gaban su. Da haka kinga an hada maganar biyu, wara'ahum yana bayan su lokacin da suke tafiya, amamahum yana gaban su lokacin da suke suna juyowa. Yace fal qira'atani bi'tibaraini, dukan ku in aka kalli wannan qira'o'i guda biyu zai zamanto an hada wannan ma'ana, yace wallahu ta'ala a'lam, Allah madaukakin sarki shine yake mafi sani. Dan haka wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba, akwai wani sarki wanda yake yana kama duk wani jirgin ruwa wanda yake kyakkyawa, wanda yake a kyakkyawan yanayi, to zai kwace shi. Asalin kwata kun ga wannan ne zalunci ne kirikiri. A wata riwayar aka ce fa aradtu idha hiya marrat bihi an yad'aha li'aybiha, yace na nufaci cewa idan ya zamanto cewa sun tunkari wannan gari, sai ya zamanto ya kyale wannan jirgin ruwan saboda aibinta da yake tare da ita. Fa idza jawazu aslahuha, idan kuma sun wuce, ma'ana sun kubuta daga wannan sarki, sai su je su gyara wannan jirgin ruwa nasu. Fantafa'u biha, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai su ci gaba da amfana da abarsu. Kun ga an yi mai dabara kenan, an kubutar da su daga wannan abu. Kun ga ya fita hakkin shi akan kissa ta mi, kissa ta farko. Yace wa ammal gulam, kin karanta nan? Na'am. Sai yace wa ammal gulam, shi kuma wannan yaro, wannan matashi, in mun dauki al-ghulam a bisa inda muka ce wasu malaman sun ce matashi wanda yake ya fara tasawa. Fa kana abawahu mu'minaini, Allah madaukakin sarki ya nufa ya kaddara cewa mahaifansa guda biyu, iyayensa guda biyu mu'minaini, mutanen kirki ne. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, sai muka ji tsoron kar ya halakar da su saboda ƙetare iyakar da yake akan ta ko kafircin da yake akan sa. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya nufaci cewa shi wannan yaro kafiri ne tun a wannan shekaru nasa, ko kuma an riga da an sani a kaddararsa inda ya girma zai zamanto ne kafiri, kuma saboda tsananin alakar da take tsakaninsa da iyayensa na kauna ko tasirantuwa da Allah madaukakin sarki ya sani cewa a cikin ilimin saninsa wanda yake ya wuce kowane sani, za su iya wa wannan yaro, za su iya samun tasiri daga gare shi a gurin kaucewa da za su yi daga kan hanyar Allah. Sai Allah madaukakin sarki ya nufa cewa a kashe wannan yaron kafin ma ya girma ya kai matakin da yake zai musu tasiri. Shi yasa sai malam ya ce qad taqaddama anna hadha al-ghulama kana ismuhu Jaysun, Allah ya ce a cikin riwayoyin da ya kawo a baya cewa an ba da labarin sunan wannan matashin yaro Jaysu. Wa hadha fil hadith an ibn Abbas an Ubay ibn Ka'b an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yace ga kuma wani hadisi wanda aka hakaito daga Abdullah ibn Abbas daga Ubay ibn Ka'b, wanda dai shine hadisin da muke tafi da shi tun daga farkon me wannan ayoyin. Qala al-ghulam alladhi qatalahu al-Khidr tubi'a yawma tubi'a kafira, yace wannan yaro injiwa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan yaron wanda yake Khidr ya kashe shi an dabi'antar da shi akan cewa zai kasance a matsayin mai kafiri. Sai Allah madaukakin sarki ya mawa iyayensa ni'ima da karbar rayuwarsa kafin ya taso kafircinsa da wuce gona da irinsa da ƙetare wa iyakokin Allah da yake zai kasance a kai, ya zamanto yayi wa wannan iyaye nasa tasiri, sai ya zamanto an rage karfin illa. Da irin wannan ne malamai suke cewa ashe kenan ya halatta idan aka samu wata matsala gagarima tana tunkarowa, a sadaukar da wani yanki na wata illa wadda take koda za a illatu da ita karama domin kare waccan gagariman matsala. Ma'ana in ga wani aibu ya tunkaro, ga wata cuta ta tunkaro, ga wani abu wanda yake zai iya shafar mutane da yawa, koda abinda za a yi din nan za a iya cutuwa, amma sai a yi shi domin a dakile fadin illar da za ta iya zamantowa ta mamaye. Yanzu shi kadai ne yake kafin. Sai Allah madaukakin sarki ya nufa aka kawar da rayuwarsa saboda kada ya taso ya zamanto iyayensa ma sun zamanto sun tasirantu da shi sun kafirce. Madadin a samu kafiri dai sai a samu me guda uku, to sai aka kawar da aibun shi wannan guda daya, ya zamanto cewa Allah madaukakin sarki ya kare imanin wannan iyaye nasa. Malam yace yahmiluhuma hubbuhu ala mutaba'atihi ala al-kufr, tsananin ƙaunar da suke masa zai iya ɗaukan su zuwa ga su bi bayansa sau da ƙafa akan kafircin da yake a kansa. Qala Qatada qad fariha bihi abawahu hina wulida wa hazina alayhi hina qutil, Imam Qatada yake cewa mahaifansa wai sun yi farin ciki lokacin da aka haife sa, tsananin farin ciki kuma lokacin da ya zamanto ƙarshen rayuwarsa ta zo, sannan sun yi mai sun shiga cikin damuwa. Walau baqiya lakana fihi ma halakuhuma, inda ya ci gaba da rayuwa to da halakarsa tana a tare da su. Ma'ana dalilin rayuwarsa sai zamanto su ne su ma sun halaka. Falyarda mar'un bi qada'illah, ma'ana yace duk dan adam ya zamanto ya yadda da kaddarar da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa a cikin rayuwa. Fa inna qada'allahi lil mu'mini fima yakrahu khairun lahu min qada'ihi fima yuhibbu, kaddarar Allah madaukakin sarki ga bawa mu'mini ita ce mafi alkhairi a gare sa sama da kaddarar da kai kake son ta koda ko wannan abun kana tsananin kaunar sa amma in ba alkhairi a ciki Allah madaukakin sarki ba zai sani wannan abin ya zamanto maka alkhairi ba wa sahhafil hadith la yaqdi Allah li mu'minin qada'an illa kana khaira babu wani abu da Allah madaukakin sarki zai kaddara wa bawa mu'mini faci ya kasance masa alkhairi shi yasa ni har kullun ina faɗa wannan magana ta Hausawa wani hanin ga Allah baiwa ne ni ban yadda ba duk abin da Allah ya hana ka menene ayyani alkhairi ne duk abin da Allah ya baka kai da shi ne alkhairin ka abin da kuma Allah ya hana ka ba alkhairi bane ba domin Allah madaukakin sarki ya fi ka sanin abin da yake ya dace da kai sai Allah ya ce fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ala lisanin khadir alayhi salatu wassalam sai yake cewa sai muka ji tsoron cewa idan wannan yaro ya girma ga tasirin da zai yi dan haka sai muka nufaci cewa Allah madaukakin sarki ya musanya musu da wani wanda zai zamanto musu alkhairi wani abu wanda zai zamanto musu alkhairi sai ya zamanto khairan minhu zakatan sai ya zamo yafi alkhairi yafi tsarkin yanayi a tare da su wa aqraba rahma sannan kuma ya zamanto yafi da'a gurin sadar da zumunci malamai suka ce dinan wa salahan wa taharatan min az-zunubi wa arhama biwalidayhi wa abarrahuma minhu Allah sai azurta su da wani da wanda yake yafi shi addini yafi shi nagarta yafi shi tsarkaka daga zanubai yafi shi jin kan iyaye kuma sannan yafi shi biyayya ga iyaye kun ga ta ko ina ya zaman to me khairan minhu din kenan zakatan wa aqraba rahma manzo sallallahu alaihi wasallama yace wa waqa abuhu ala ummihi fa aliqat fa waladat minhu khairan minhu zakatan wa aqraba rahma Manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wannan riwaya ta Ubay bin Ka'ab wadda take tana cikin ƙara-ƙaran da babu a cikin riwayar Imam al-Bukhari a cikin Sunan Nisa'i al-Kubra yake cewa sai mahaifinsa ya taki mahaifiyarsa sai ta samu juna biyu sai ta haifi da wanda yake ya samu wannan sifofi da Khadir alaihi salatu wassalam ya fatan a ce ya samu huma bihi arhamu minhuma bil awwal alladhi qatala khadir cewa ya zamanto wannan da da aka samu yafi alkhairi sama da dan da yake mai an kashe shi kafin wannan a samu wannan nabiyu din da ya zamanto musanyan da Allah madaukakin sarki ya musu mallan ya kawo wasu maganganu wanda yake nuna cewa ga dan da aka musanya musu da shi wasu sun ce an haifi iya mace ne sai zamanto ta zamanto mai wadannan sifofi wasu sun ce a lokacin ma wai da aka kashe wannan yaron mahaifiyar tasa tana ma da dama juna biyu da haka sai ta haifi da wanda yake shi ma mai kyau ne mai kirki ne mai kyakkyawan yanayi mai kaza mai kaza amma dai ala ayi halin alqur'ani bai nassanta mana ba kuma wacce riwaya ta fi karfi na cewa kawai Allah ya musanya musu wani irin jinsi ne mace ce ko namiji Allah madaukakin sarki shine ya barmawa kansa sani da haka ya fita hakkinsa akan me abubuwa guda biyun nan da suka faru sai na ƙarshe yansu shine ya rage masa
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
Allah madaukakin sarki sai yake gaya mana mecece fassarar da Khadir alaihi salatu wassalam ya bama wa Annabi Musa alaihi salatu wassalam akan wannan al'amari na uku wanda ya faru wanda shine na gyaran katanga yace wa ammal jidaru ita wannan katanga shi wannan garu da kaga na gyara shi bayan mun fito daga wannan gari ba dan komai na gyara shi ba sai dan kasancewa kana li gulamaini yatimaini akwai wasu yara guda biyu waɗanda suke masu tasowa a ƙarƙashin wannan katanga ko dai ya zamanto katangan nan mulkinsu ce cikin gine-ginen da aka bar musu ko kuma ko da ba mulkinsu ba ce ba a ƙarƙashin ta me wa kana tahtahu kanzul lahuma ya kasance a ƙarƙashin wannan katanga akwai wata taska wadda take tasu ce wa kana abuhuma salihah sannan mahaifinsu mutumin kirki ne, nagartaccen mutum ne, mai kyakkyawan hali, mai kyakkyawan ɗabi'a, wanda ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki, yayi abin da yake shine na daidai, sai suka ci arzikin wa mahaifinsu. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, sai ubangijinka yayi nufin cewa waɗannan yara su kai matakin da zai zamanto sun kai matakin da za su iya kula da wannan dukiya ta su, sun kai matakin da za su iya rike wannan dukiya su alkinta ta, domin yanzu Allah ya bayyana da wannan dukiya za iya cinye musu ita. Kun ga ashe ba tun yanzu ake yi wa dukiyar maraya hawan kawara ba, suna kananu, Allah ya san masirin dukiyar in za ta fito. To sai Allah ya nufa aka alkinta musu har su kai izuwa ga wani mataki da za su kai, ƙarfinsu ya kawo, hankalinsu ya cika, sun san darajar wannan dukiya za su iya kula da ita. Da haka fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, sannan kuma su fito da wannan dukiya tasu da karan kansu, ma'ana ba wai wani ya zo ya ɗauka ya yi musu karan tsaye ko a fallasar musu da dukiyar nan ko wani abu makamancin haka ba. To akan kanzu mu tsaya a daidai wannan gabar, shine malamai suna da ra'ayika biyu akan abin da ya shafi me ake nufi wa kana tahtahu kanzul lahuma. Wasu sun dauki ma'anar kanzu a asalin yin da aka sani, duk inda aka ce taska labarin me yake biyo baya, me yake biyo bayan an ce taska, dukiya, kuɗi, wasu abubuwa masu daraja, gwalagwalai, azurfa, murzani, wasu duwatsu, wasu takaddun neroni, duk inda aka ce taska to ana nufin wani kundi ne da aka adana wani abu mai tsada. To da dama sun tafi akan wannan ra'ayin na cewa wannan kan abin da ya kunsa shine wannan dukiya. Sa'ilin da kuma aka samu wasu a ra'ayi na biyu suka ce a'a, su sun tafi akan ba wai kanzun bane ba kadai a ciki, wai kana tahtahu kanzu ilmin, a ƙarƙashin wannan katanga akwai wata taska ta ilimi da mahaifinsu ya bar musu gado, watakila wasu littattafai, wasu takaddu wanda aka rubuta, wasu ilmummuka masu muhimmanci. Sun rawaito hakan daga riwaya daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, suka ce wai suhufun fiha ilmun, wanda aka hakaito wannan magana daga Mujahid bin Jabr, yace wai takaddu ne wanda a cikin su akwai ilimi. Malai ya kawo riwayoyi da dama waɗanda suke magana akan wai menene a rubuce a cikin wannan. To amma dai alal haqiqa rinjayar da bangaren an ce kanzu a dauke shi a asalin ma'anarsa, tunda ba a samu haqiqanin nassi da ya nuna cewa takaddu bane ba ko wasu ilmummuka ne zai fi karfi sama da ai kokarin daukan shi a matsayin cewa wannan, tunda hujjojin da suke kansa ba su da karfi da yawa. Da haka wa kana tahtahu kanzul lahuma, Allah madaukakin sarki ya adana musu wata taskas wadda take a ƙarƙashin wannan dutse, a wannan katanga din ko wannan gabo. Da haka Allah sai ya nufa ya kimsa ya sanya Khadir alaihi salatu wassalam ya zo ya gyara wannan katanga saboda su samu a ba su kariya daga wannan. Haka zalika cikin maganganun da malam yayi waɗanda suke masu muhimmanci ta iya yiwa saboda fa'ida ta ilimi, yace fi hadhihi al-ayati dalilun ala itlaq al-qaryati ala al-madina, a cikin wannan ayar za mu fahimci kenan ashe za a iya sanya wa gari a ce mishi alƙarya. Yace li annahu qala awwalan, saboda Allah madaukakin sarki a karan farko da yake bada labarin su ne yace hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama, har sai da suka zo gurin ahlin wata alƙarya suka nemi su ba su abinci. Yace anan kurin kuma yace wa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati, a ƙarƙa wannan katanga ko wannan garuwa ƙarƙashin sa akwai wani kanzu wanda yake na wannan yara ne da suke a cikin gari. Kun ga ashe za a yi amfani da wannan a gurin amfani da waccan. Sai malam ya kawo mana hujja akan haka, yake cewa qari wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum, anan Allah madaukakin sarki yana magana akan garin Makka da suka ce wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, suna nufin Makka da Ta'ifa, da ma Allah ya saukar da alqur'ani a gurin wani mutum wanda yake babba mai daraja a tsakanin waɗannan alqaryu guda biyu, ana nufin Makka da Madina. Da haka ashe za a iya cewa alqarya, za a iya cewa kuma almadina kamar yadda wannan aya ta bayar. Khadir alayhi salatu wassalam da ya gama gaya mishi fassara sai ya ce rahmatan min rabbik, hakan duk ya faru ne cikin jin kai, cikin rahama tawa ubangijinka wanda shine Allah madaukakin sarki. Ya ce wa ma fa'altuhu an amri, duk waɗannan abubuwan da ka gana aikata su, duk wannan abubuwan da suka faru ba wai na yi su bane ba daga karan kaina ko bisa ga ra'ayina ko bisa abin da ya dada a gare ni, inna ma fa'altuhu bi amrillah, shine ƙarashin zancen. na aikata hakan ne cikin abin da Allah madaukakin sarki ya mun umarni. Sai ya ce mishi zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra, wannan shine fassarar abin da shine bayanin abin da ka kagara yin hakuri akan sa. Ma'ana yanzu na fita haƙƙinka, duk abin da yake zan maka bayani na maka bayani. To wannan kissa ta ƙarshe akwai abubuwa da dama a ciki da malam yayi magana akan su. Na farko malam yayi bayani akan cewa yanzu a cikin wannan sura ko a cikin wannan kissa afwan mun fahimci yanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye dukiyar waɗannan yara saboda salaha nagartar mahaifinsu. Sai ce fihi dalilun ala anna ar-rajul as-saliha yuhfazu fi zurriyatihi, cewa akwai dalili akan nagartaccen bawa na ƙware Allah madaukakin sarki yana bada kariya ga zuriyarsa. A al'amarin duniya ma Allah ya bada kariya, ina ga kuma abin da yake sakamakon da zai samu a ranar gobe kiyama. Allah madaukakin sarki zai daga darajar shi, zai ba shi daman da zai iya yin ceto in darajarsa ta kai ga haka cikin izinin Allah madaukakin sarki da rahamarsa. Zai ɗaukaka matsayinsa aljanna madaukakiya saboda nagartar da ya kasance yana akan ta, kamar yadda hadisai daban-daban sun zo da haka din. To sai malam yake cewa ya kawo magana ta Sa'id ibn Jubair radiyallahu an, sai yake cewa hufiza bi salahi abihima, an ba su kariya, an alkinta lamarinsu saboda nagartar mahaifinsu. Walam yuzkar lahuma salaha, kuma gashi su ba a bada labarin cewa su nagartattu bane ba. Ma'ana kenan sun ci arzikin wa? Arzikin mahaifinsu. Wa taqaddama annahu kana al-abu as-sabi'u, malam yace kuma bayani ya gabata akan cewa wai ba ma fa mahaifinsu bane ba, babansu ne, ma'ana kakansu, kakansu har na bakwai. To amma wannan magana da malam ya kawo a nan gurin, maluma da dama suna magana akan ta na cewa ba magana bace da za a tabbatar da ita, saboda magana ruwayi da ta zo akan ta da'ifa ce jiddan, kuma zahirin siyakin ya fi nuna cewa wannan baba ne, domin ba a nuna a siyakin cewa mai nisa bane ba. To akan dauki nasi a dora shi akan abin da yake zahirin ma'ana ya dauka, ko sananniyan ma'ana, ko gama garin ma'ana, ko fadin ma'ana, ba tare da kebance ko karkatar da ma'anar zuwa wani guri ba, sai fa idan an samu wani dalili wanda yake yana tabbatar da haka din. Malam sai yace ha huna asnada al-iradata ila Allah ta'ala, annan gurin daidai inda yace wa yastakhrija kan zahuma rahmatan min rabbik, da yace fa arada rabbuka an yablugha, ya jingina iradar, ma'ana nufatar wannan al'amarin gawa ga Allah madaukakin sarki. Li anna bulughahum al-hul la yaqdiru alayhi illa Allah, ma'ana yace saboda kaiwa matakin da za su yi na cikar shekarunsu, cikar hankalinsu, kawo ƙarfinsu, mallakar hankalinsu, ba wanda ya isa wannan siwa sai Allah madaukakin sarki. Yace wa qala fil ghulami, amma lokacin da yake magana akan wannan yaro din da ya kashe, sai yace fa aradna, sai muka nufata. Saboda me yayi wannan abun da hannunsa? Wa qala fis safinati fa aradtu an a'ibaha, san da yazo yake magana akan safina sai yace fa aradtu an a'ibaha, na nufaci cewa in aibanta ta saboda abin da zai. Amma wancan ko da yake khalisan al'amarin ubangiji ce, al-irada tamma fi zalika lillahi azza wa jalla, sai jingina ta ga Allah. Amma wannan duk da yake daman shi ma karkashin iradar Allah ne, amma yana da wata hubbasa da Allah ya nufaci shi, shi sa sai ya fadi wannan izuwa ga kansa. Kuma a cikin fadin sa cewa wa ma fa'altu wa an amri, malaman da suke da ra'ayin cewa Khadir annabi ne, suka ce anan gurin ga wata ƙarin hujja, ya ce ban yi wannan al'amarin da karan kaina cikin ganin dama ta ba, umarni ne na Allah. Sai suka ce to inda irin wahayi ne wancan da muka yi bayani na jiya, na cewa kimsa mai aka yi, an yi masa sanya abin ne, Allah ya saita tunanin dan adam akan wani abu na daban ko wani daga cikin halittunsa. Bi anna rabbaka auha laha, lokacin da ya kimsa wa ƙasa ga abin da za ta yi. Wa auha rabbuka ila an-nahli, lokacin da ya kimsa wa ƙudan zuma ga abin da za ta yi. Wa auhayna ila ummi musa an ardi'i, lokacin da ya kimsa wa mahaifiyar annabi musa ga abin da za ta yi. Suka ce inda irin wannan kimsa wacce, to ba zai ce wa ma fa'altuhu an amri ba, da ba zai zo ya dinga waɗannan abubuwan wanda zahirin su abin kyama bane ba, kuma ya bada hujja da karan kansa. Sai ya zaman to an yi wannan ne kadai karkashin me wahayi da dama da Allah madaukakin sarki ya basa, kuma wanda wannan ta nan fuskar kam zaka iya jin kamar dai waɗannan wanda suka ce annabi ne maganar su za ta iya fin ƙarfi. Sa'ilin da kuma wanda suka ce su ma ba annabi bane, salihin bawa ne, suke da hujjojin su, zuma duka mun ji jiya wanda ba sai mun maimaita ba. A fadin sa zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra, wannan shine fassara, shine bayani na wannan abin da ba za ka iya yin ko ka gagara yin hakuri a kansa. Na gaya maka dama ba za ka iya hakuri ba, ka ce za ka yi. Kai na farko ka ce mantuwa, kai na biyu ka sa wa kanka sharadin ukuba, amma gashi sai da ka ƙara yin bayani, ka ƙara tsoma baki akan abin da ne maka jeje a kansa. To yanzu gashi na fita haƙƙinka na maka fassarar wannan abubuwa. Idan muka lura za mu ga a can a farko ya ce tastati alaihi sabra, nan kuma sai ya ce ne tastati alaihi sabra. Yana daga cikin abin da wani lokaci in kana karatun alkurani ko da ba ka fuskantar yaren larabci da yawa za ka ce to me yasa can aka sa ta nan ba a saka ba. Malaman cikin maganganun da suke suka ce da tastati da tastati duka ma'anarsu guda ɗaya, ko wanda sun tafi akan wannan za a iya amfani da wannan a mahallin wancan, za a iya sa waccan a mahallin wannan. Amma a nan alkurani tunda Allah a can mai ƙarin ta'un ya saka za ka karanta shi da mai ƙarin ta'un nan gurin, tunda babu ta'un ita kuma za ka karanta shi a haka. Sa'ilin da kuma malam ya ƙara kawo mana wani wajahi wanda yake mai matuƙar muhimmanci, wanda yana ƙarƙashin ƙa'idar ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na. Duk sanda aka samu wani ƙari a ginin jerin gwanan harufan da suka gina wata kalma, to yana iya bayuwa zuwa ga ƙarin mai ƙarfin ma'ana ko nuna wani bambanci da wannan kalma ta farko take da shi akan kalma ta biyu. Sai malam ya ce idan aka kalla galibi idan aka samu wannan ƙarin harafin ana nuna abin da yake ya fi ƙarfi, ya fi wahala gurin samunsa, ko an fi wahala gurin kafin a tabbatar da shi. Ya ce sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra, zan baka labari, zan hakaita maka bayani fassarar abin da ka gagara yin hakuri a kanshi, saboda lokacin mu abin ya riga da ya fito fili, damuwar da abin da ake so a ji na bayani yana fitowa fili a wannan yanayin. Amma lokacin da ya zamanto an yi mai bayani, an yaye mishi wannan damuwar, an yaye mishi mamakin, an yaye mai abin da yake ya cike mishi duhu, sai ya zamo mai tasbi, sai ya zamanto faqabala al-asqal bil-asqal bil-asqal, sai ya zamanto lokacin da ake magana akan Annabi Musa yana cikin yanayi na mai sanin menene abin da ya faru, me ya fassara, sai aka san tastati. Amma lokacin da ya zamanto an mai bayani sai ya zamanto urifa sabab fazal al-ajab, an mai bayani sai mamakin sai ya zamanto mai ya ragu, da haka sai Allah madaukakin sarki ya amfani da tasbi ba tare da an sa ta'u ba, irin yanda yake a gaba in Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya a ayoyi na gaba da ake mana magana akan zilqarnain, za mu ji famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Allah madaukakin sarki yana bayani akan wannan yanayi da suka kasance a kai, cewa ba za su iya haure shi ba, kuma ba za su iya huda shi ba. Da haurewa da hudawa wanne fa sauki? Haurewa, shi yasa Allah ya ce famasta'u, ba za su iya haura shi ba, wa mastata'u, ba za su iya hudawa ba. Sai aka ƙara kalmar mai ta'un lokacin da ya zamanto aikin da za su yi mai wahala ne. Amma haurewa da tafi sauki sai ba a saka ta'un ba. Allah ya sa mun fahimta. Dan haka dai wannan ita ce ƙarshen kissar abin da ya faru tsakanin Khadir alaihi salatu wassalam da Annabi Musa alaihi wassalatu wassalam, cikin abin da Allah madaukakin sarki ya nufa muka iya ji daga cikin abin da malamai suka fassara waɗannan ayoyi da shi. A ƙarshe tunda yake ɗabi'ar in mun kammala gabar kowace kissa mukan kawo abin da muka fa'idantu da shi a cikin wannan kissa, duk da yanayi lokaci ya haura. Amma lallai idan muka ce mu kwana a kai sai shekara mai zuwa in Allah ya sa muna da rabon gani, to zancen zai zamanto mai ba wai. Dan haka masu recording za ku min haƙuri, ko da zai ɗora a kai sai zamanto an kasa bayanin saboda cika ƙa'idar sanyawar ku. Fa'ida ta farko, wa idh qala musa li fatahu la abrahu, a wannan aya tun ta farkon kissa za mu fahimci yanda Allah madaukakin sarki ya sanya cewa neman ilimi ya cika ko ya zamanto cikin abubuwan da za a iya yin dogon shiri a kansu, a yi sadaukarwa wadda take mai wahala a kai domin a samu ilimi, saboda tsadar da ilimi yake da shi, saboda darajar da ilimi yake da shi, kuma a shirya mawa duk wata wahala da ake tunanin za a iya tunkararta a cikin wannan neman ilimi, domin la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdhi huquba, ba zan bari ba har sai na isa magamar tekun nan guda biyu, ko kuma ma in tafi tsawon shekaru ina neman wannan bawan Allah. Ashe ya shirya mai duk mai yiwuwa akan wahalar da zai sha a cikin abin da ya shafi neman ilimi. Abu na biyu cikin abin da malamai suke kawowa na cewa Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tashi ya tafi neman ilimi, alhalin annabi ne manzo ne a cikin al'ummarsa, yana koyar da su, yana nusar da su, amma ya fifita ya je ya nemi ilimi sama da ya zauna ya ci gaba da iya zallan wannan aikin. Sai ya nuna mana ashe duk sanda kake cikin harka ta koyo da koyarwa ba a so ka fifita koyarwa akan me, akan koyo. ana so kai ma ka ba wa kanka wani lokaci mai muhimmanci domin ƙara sani akan sanin da kake da shi, ba wai ka zauna kullun shi kenan ke in kin zama malama, kin zama mai koyarwa mai karantarwa, ke kin jingine littattafai ba, sai dai ki ta bayar da iya abin da kika sani, to yau da gobe kuma dole zaki rayu dan rauni. Dan haka ana buƙatar ya zamanto kin hada guda biyun gurgudan hali, kuma idan guda biyun suka hada to ki fififi ta ƙara iliminki yafi akan miƙawar wutsotari, saboda in kin ƙaro abin da kike bayarwa zai ƙara zamantowa ya zamo yana inganci. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma, a nan gurin Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa sun manta wannan kifi nasu susu nawa, susu biyu, amma kuma wa aka ba wa kula da kifin shi wannan hadimi na annabi Musa Yusha bin Nun, shi aka ba ma wannan rukon wannan kifi, to amma sai aka nasabta mantuwar gare su, sai malamai suka ce ashe kenan ko ka wakkala wa hadimin ka hidima ya cancanci a ce kai ma kana bibiyar wannan abun, da haka in an manta ba mantuwar ta bace ba shi kalai hadda kai, domin inda ka bibiya da ba za a samu wannan ba. Allah ya sa magana ta fito fili. Cikin abubuwan da malamai suke fada na cewa lokacin da ya ce mishi atina ghadaana, kawo mana abincin mu, suka ce dubiyan da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wannan hadimi ya ka abinci ashe tare za su ci, bai ce ban abinci na ni ne kadai, kai kuma tafi ka nemi naka ba, tare suke ci shi da hadimin tunda sun taho akan za su yi wannan tafiya tare. A cikin fadin Allah madaukakin sarki atina ghadaana, haka dai akwai ƙara nuna cewa al'amarin tafiya da abin da yake cikinta na wahalhalu zai iya samun kowa daga cikin bayin Allah, zai iya samun nagartattun bayi, zai iya samun gamagari daga cikin bayi. Kamar yanda a cikin hakan akwai nuna cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam umarni da zai tafi a bisa alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya yi masa na cewa fawa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 layla, ba a hakaito mana gajiya ba, ba a hakaito gazawa ba, ba a hakaito ya nemi abinci ba, ko ya ce barin huta, ko ya ma tafi da wani wanda zai mishi hidima, duk ba a hakaito ba. Amma a nan gurin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana tafiyar ƙarin da suka yi daga wannan majma'al bahrain zuwa can yini ɗaya ne da kwana nawa, da kwana ɗaya, amma sai suka gaji, sai suka ce ashe idan tafiya ta nufatar Allah madaukakin sarki ce sai Allah ya sauƙaƙe maka duk wahalhalun da suke cikin ta. Amma tafiya idan wani ɗan adam ka nufata ba wai ba bisa kyakkyawan niyya ba, to za ka iya haɗuwa da wahala a ciki. Shi sa sai kiga mutum ya je aikin hajji ya sha duk wahalar da zai sha, inda a gida kika sha kwatan kwanciyar wannan wahala, wataƙila sai kin kwanta a asibiti, sai an ƙara ruwa, sai an yi kaza, sai an yi kaza, amma a can sai kiga kin sha wahala da ke kanki, in kika dace ka zauna sai kiga wayya aka yi da kika jure haka. Saboda me? Tafiya ce zuwa me? Ga Allah madaukakin sarki. Da haka Allah madaukakin sarki yana yassare al'amarin tafiyar da take an yi ta khalisatan liwajhihi, ko da kuwa ta alkhairi ce waccan din, to ba wai ana nufin cewa ba za ka samu taimakon Ubangiji ba, amma a wannan an fi samun dace da sauƙaƙawa. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, dubiyan da annabi Musa ya kwantar da kansa yayi tawadu'u lokacin da ya zo da buƙatar sa ta neman ilimi, bai nuna ƙafafa ba, bai nuna ni annabi bane, ni mai matsayi kaza ne dan aka dole ka mun ko cikin lafazi na kaskantarwa. Shi sa Qatada bin Da'ama as-Sadusi yake cewa law kana ahadun yaktafi min al-ilmi bi shay'in laktafa Musa alayhi salatu wassalam, da wani zai wadatu da ilimin da yake da shi, yace to da annabi Musa ya wadatu da ilimin sa, da bai je nema gurin wannan Khidir alayhi salatu wassalam ba, amma sai ya je yayi magana da take cike da ladabi, wanda take cike da nuna ina ƙasa kai kana sama, saboda ya zo neman wani abu ne a gurin sa, wanda wannan yana daga cikin ladabba da kyau ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun siffanta da shi, saboda samun albarkar da take cikin haka din. Sannan kuma a ciki da yake neman izinin sa, an tu'allimani mimma 'allimta rushda, ashe ba karan tsaye ake yi mawa malami ba, ana ba shi dama ta nuna cewa bibiyar kama da zan yi ina so ka bani dama akan haka, ba wai ka zo ka yi abubuwa waɗanda suke gadan katsai ko kamar kai dole ne a maka ko kana da haƙƙi a yi maka ba. Kalli yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kwantar da kansa duk da yake jibratan da yake tsakaninsu na matsayi a gurin Allah madaukakin sarki, amma duk da haka ya aikata wannan yanayi a cikin wannan lafuzza waɗanda suke masu cike da girmamawa. Malamai suka ce a cikin faɗin qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, ciki dai akwai jingina falalar ilimi zuwa ga Allah madaukakin sarki, dan yace mishi mimma 'allimta, cikin abin da aka sanar da kai, waye mai sanarwa, Allah madaukakin sarki. Da haka sai ya nemi ya sanar da shi cikin abin da Allah ya sanar da shi ba tare da jefa kalmar da za ta iya sanya wa malamin sa jin cewa ni fa ni isasshe ne, ni nawa ne, ni kaza ni kaza, a'a sai ya nuna cewa nasbar falalar gabaɗaya tana komawa izuwa ga Allah madaukakin sarki. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا سكتي ونن أسليني أتكين أبن دي شافي قويو دا قوير ودولا أسامك آئدا إذا من تو أنا قويو دا قوير وأتكيني ينك رازببا هو أنا ين أبن دا نقدا ما شيد آل بي بيسان دو كالقوية بيسان قائدا بشي ما لم يبيد دو كابيدا قائدا بايا دا كتكين تربيا تروات قويو دا قوير سنن أتكين عكن أقوي نونا ما يتكوا سيفا كايا حقولي ilimin nan sai kai hakuri gurin samun shi ba zai samu cikin sauki ba da haka amma ga ya maka tun farko sai ka zage dantsi fadin Allah madaukakin sarki li tughriqa ahliha da annabi Musa yake fada suka ce a cikin haka akwai ladabin magana da annabi Musa yayi mawa wannan malami nasa na cewa ka halakar da ko ka nutsar da ahalinta annabi Musa bai fara da kansa ya nuna cewa kai bane dan ka cuta mu ko ni da kai mu tutu sai ya nuna concern dinsa da damuwarsa akan ahalin wannan jirgin ruwa din masu ita suka ce a cikin haka akwai nuna ashe mutum in ya tashi abubuwa sun hadu na maslaha tashi da ta al'umma to in ka tashi yana daga cikin ya kanaka nuna damuwar al'ummar ita ce a farko kafin taka domin su sun fi ka yawa kai kadai ne shi sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fara da nasa kuma wanda nasu kuma wannan yana nuna cewa dabi'a ta dan adam mumini har kullum ya zamanto cewa yana tafe ne akan inkarin wasu abubuwa waɗanda suke munana shi mumini na ƙwarai har kullum yana inkarin abubuwa waɗanda suke abin kyama abin tozarci abin cin haƙi akwai mulakanci abin sabon Allah yana kyama su ne automatically shi sa annabi Musa hamiyar hakan ta ebe sa kai tsaye yana ganin ba daidai ba yake yin magana amma in kin ga ana yin ba daidai a gaban ki ba ana taka dokokin Allah ana kaza kin kasa jin kyamar wannan abun to ki jiye mawa kanki tsoro a cikin haka akwai falalar bawa wani uzuri lokacin da annabi Musa ya nemi Khadir ya bashi uzuri ya bashi ya kuma nema ya bashi udama ya kuma bashi ashe ba daga an yi miki abu sai ki fu ki yanke hukunci cikin zafi lokaci guda ba dan adam ne laifi ne mai kuskure ne mai mantuwa ne da haka ki zamanto mai daga kafa mai bada dama idan ya zamanto mutum ya baki uzuri akan wani abu wanda yake damarsa tana bukatar a ce kin daga ma mutum kafa akai domin ki fahimce shi a cikin waɗannan iyayen fa'idojin wanda tarus yana da yawa amma lokaci ba zai bari mu tafi akan su daki ba shi yasa ku ga na tafi da sauri na ciro mana waɗanda suke mafiya muhimmanci wannan ita ce kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Khadir alaihi salatu wassalam wanda take cike da ladubba na koyan ilimi cike da nuna wa dan adam yanda ya kamata a ce ya bi gurin tafarkin neman ilimin da zai gyara rayuwarsa da addininsa cike da jingina wa Allah madaukakin sarki falalarsa da abin da yake ya kunsa na sakon Allah madaukakin sarki cikin abin da yake an ni'imta dan adam da shi har abada kada ka jime ka rudu da wannan abun ka gana ka ne ka mayar da falala izuwa ga Allah madaukakin sarki a kowane lokaci domin da wannan ne zaka samu albarkar abin da kake samu da wannan ne zaka samu alkhairan da suke ciki da wannan ne Allah madaukakin sarki zai yalwata maka ta inda baka zata ba yan uwa masu albarka dole anan zamu tuke idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai cikin ni'imarsa da falalarsa da alkhairinsa a gare mu wanda ba zai kirku ba ya nufi mu da ganin shekara mai zuwa insha Allah ta'ala sai ya zamanto zamu dora da kissa ta hudu a cikin wannan sura wato kissar Zulqarnain abinda Allah madaukakin sarki yayi mun da ce yayi mun ni'ima yayi mun gaman fatar da fadin sa na daidai tun daga farkon wannan zama har zuwa karshen sa Allah ya sa mu amfana da ni da shi da ku baki daya Allah ya sa ya zamanto mana hujja a gare mu ba hujja akan mu ba wanda kuma nayi kuskure ko raunin fahimta ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu baki daya wannan kuskure watawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.